الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wasa da nima sa rayuwar mu ta sake kawo zuwa ga wannan safiya ta Laraba kamar da muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun mu cikin littafin Kus Aqidataka min al-Kitabi was Sunna wallafar Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah to satin da ya gabata in ba manta mun tsaya karshen tambaya ta shida yau za mu shiga as-su'alu sabi'a tambaya ta bakwai ma huwa tauhidur rabb jawab tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihi ma qala allah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa qala sallallahu alayhi wa sallam anta rabbus samawati wal ardi muttafaqun alayhi to wannan tambaya ta bakwai da ta takwas da ta tara duka tambayoyi ne da suke ta'allake da rabe-raben tauhidi a fasamu tauhid malama sun kasa tauhidi kashi uku wasu ma kashi hudu kuma wannan rabe-raben tauhidi ko wanda suke inkarin sa cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasa tauhidi kashi uku ba dan me za a ce akwai wani tauhidi na rububiyya akwai tauhidi na uluhiyya akwai tauhidi na asma'u was sifat ko kun taba jin wannan bayani tabbas akwai wannan inkari din to game da wannan kafin mu shiga amsa wannan tambaya da muke muka karanta a cikin majmu'ul fatawa Sheikh Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya amsa wannan tambaya tambayar da ke ta'allake da raba tauhidi kashi uku yace shin akwai dalili akan haka yace akwai dalili wannan rarrabuwan tauhidi gida uku malama sun ciro shi ne min al-istiqra'i ta hanyar bibiyan dalilai cikin al-Qur'ani da kuma sunna ana ka samu cewa tauhidi ya kasu kashi uku har ma kashi hudu to an bibiye dalilai ne cikin Qur'ani da sunna ka samu wannan tauhidi guda uku na farko akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin uluhiyya akwai kuma tauhidin asma'u was sifat sannan akwai na hudu shine akwai tauhidin mutaba'a wato tauhidi na kadaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya to wannan duka an yi tadabburi na Al-Qur'ani mai girma anan aka samu idan mutum ya lura da Qur'ani mai girma yana karanta shi ko yana sauraron ma'anonin Qur'ani zai samu ayoyin da Allah ta'ala ke umarni da tsarkake bauta gare shi daya wannan shine tauhidul uluhiyya kadaita Allah da bauta ayoyi suna nan da yawa kuma zai samu ayoyin da suke nuni cewa Allah shine mahalicci shine mai azurtawa shine mai gudanar da al'amura wannan shi ake kira tauhidi na rububiyya kadaita Allah da ayyukansa kaga akwai dalilai cikin Qur'ani da yawa da suke bayanin haka kuma wannan tauhidi ne wanda hatta kafirai ko mushrikai a zamanin manzo Allah sallama sun yarda da wannan sai dai yarda da wannan kadai bai shigar da su musulunci ba sanar har ila akwai wani tsayi daban da suke nuni a kayan sunayen Allah kya mafiya kyau da kuma siffofinsa madaukaka kuma cewa ba wani wanda ya kama da Allah kuma ba wani kine gare shi wannan shine tauhidul asma was sifat to an samu masu inkarin wannan suna ganin wani abu ne daban kuma duk wanda ya kare bibiyar Qur'ani mai girma da hadisi zai samu cewa akwai dalilin da ke nuna wajibcin biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yin watsi da duk abin da ya saba ma shari'ar sa wannan shine tauhidul mutaba'a da haka ashe raba tauhidi kashi uku ko hudu wannan abu ne da aka bibiye na soshi na Qur'ani aka ciro shi ba wani abu ne daban da aka debo a wani waje ba akwai misalai da yawa cikin Qur'ani mai girma. Alal misali a suratul Fatiha, Allah ta'ala ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kamar yadda malaka ya kawo wannan littafi, kai kadai muke bautawa kuma gare ka kadai muke neman taimako. Kaga wannan an samu tauhidin uluhiyya, kadai ta Allah da bauta. Sannan wata aya Allah ta'ala ce wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, suratul Baqara. A wata aya Allah ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Kaga shahidallahu annahu la ilaha illa huwa, wannan ma na nuni tauhidin kadai ta Allah da bauta. Sannan ga aya Allah ta'ala yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, illa liya'budun ai illa li wahidun, nan ma kadai ta Allah ne da bauta, tauhidi na uluhiyya. Sannan wata aya Allah ta'ala ce inna rabbakumul lahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, har zuwa ƙarshe. Kaga na an yi magana a kayin rububiyya, Allah shi ya halicci samai da ƙasa da rana da wata da sauransu, duka Qur'ani yayi bayani. To wannan dalilai, sannan cikin Qur'ani Allah ta'ala ya ce qulatiullaha wa ati'ur rasula fa in tawallaw fa innama alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'u tahtadu wa ma ala rasul illa albalagu mubin, wannan ma na nunin tauhidin kadai ta manzo Allah da biyayya. Ga hadisi manzo sallama ya bayani cewa kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, kila wa man aba rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. To almuhim dai abinda nake so fahimta, ko da wani zai tambaye ka ina aka samo rabe-raben tauhidi, amsa ita ce cikin nassoshi na Qur'ani da hadisai. A nan malama suka ciro ba wani bakon abu bane ba, kuma akwai aya guda ɗaya ma da ta dunkule na ukan tauhidin guda uku a suratu Maryam aya ta 66 ko da 5. Allah ta'ala ya ce rabbus samawati wal arda wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Wannan aya ta dunkule ka saka san tauhidin guda uku, rabbu samawati wal ardi, ubangin sammai da ƙasa da ƙasai shine Allah, kaga rububiyya, wa ma bainahuma fa'budhu, kubota masa shi kadai, kaga uluhiyya, wastabir li ibadati, ku hakuri ga bautarsa, hal ta'lamu lahu samia, shin kun san wani mai suna ko mai takwara irin suna irin na Allah, kaga wannan asma'u wa sifat. Da haka dai rabe-raben tauhidi yana da asali, an samo shi a nassoshi ne na Qur'ani da Sunna. To malamin nan yace ma huwa tauhidur rabb, me ake nufi da tauhidur rabb? Ba na rububiyya kenan. Idan ka ce ar-rabbu shine mahalicci, wanda ya halitta, wanda ke kula da bayinsa, shine ar-rabbu. Jawab amsa tauhiduhu bi af'alihi, shine kadaita shi da ayyukansa, kadaita Allah da ayyukansa. Ma'ana akwai ayyukan da Allah ta'ala shi yake banta da yinsu, ba wanda ya bawa Allah gudunmawa wajen gudanar da wannan ayyuka din. Ina misali ce kalkalki kaman halitta, Allah shi halicci komai da komai, Allahu khaliqu kulli shay, wata dabiri da kuma gudanar da al'amura, duk abin da ke gudana a wannan samai da ƙasai, duniya da lahira, duka na Allah ne, wa ghairihi ma da wasunsu, shi ke kashewa, shi ke rayawa, shi ke azurtawa, shi yake talautawa, dukkan abin da ya tsanani daga Allah ne, duk abin da ya sauki daga Allah ne. Duniyan nan gaba ɗayanta tana ƙarƙashin kulawar Ubangiji Maɗaukakin Sarki, shi kadai, haka sammai da ƙasai gaba ɗaya. Wannan ya sa Allah ta'ala ko janjaɗi baya ɗaukan sa balle ya bace, la ta'khuzuhu sinatun wala nawm, Allah shi ke rike da komai da komai, janjaɗi baya ɗaukan sa balle ya bace. Inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula, sammai da ƙasai gaba ɗaya Allah shi ke rike da su gabarin gushewa. To wannan shine kadaita Allah da ayyukansa. Kai musulmi kai imani cewa dukkan wannan ayyukan ba wanda ya tarayya da Allah a cikin su sai shi kadai. To idan ka yaka an samu tauhidin rububiyya. To amma wannan tauhidin shi kadai baya shigar da mutum musulunci, sai ya yarda da sauran nau'ukan tauhidin da muka ambata. Dalili kuwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, mushrikan Makka ba a san jayayya da su akan wannan ba. Duka sun yarda Allah shi ne ya halitta, shi ya halicci sammai da ƙasai, shi ya halicci rana, shi ya halicci wata, a nan ba a san matsala da su ba. Kuma Qur'ani ya ambata wa la in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah. Idan da zaka tambaye mushrikai wa ahlici sammai da kasai za su gaya maka cewa Allah ne. To ba san matsala da su a wancan zamani ba, amma hakan bai shigar da su musulunci ba saboda ba su yarda da sauran janibobin tauhidin ba. Qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yace, Alhamdulillahi rabbil alamin. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, rabbil alamina, ubangijin halittu gaba daya, su ne talikai. Malama suka ce wa kullu ma si wallahi huwal alam, duk abin da ba Allah ba shi yake cewa alam. Duk wani abin da ka sani halittan Allah ne, mutane da aljanu, tsuntsaye, dabbobi, kowa da kowa alam ne. To Allah shi ne rabbil alamin, ubangijin halittu gaba daya, shi ya samar da su, shi ke kula da rayuwarsu, shi ke shiryar da su, dukkanin dawainiya ta rayuwar halitta Allah shi ke kula da wannan. Babba abin da zina maka wannan shi ne, akwai wasu daga cikin halittun Allah da suke rayuwa a duniyar nan, mu ba mu san da zaman su ba ko babu. Yanzu ko a gidanka baka san adadin halittun Allah da suke rayuwa a gidanka ba, kuma ba kai kake ba su abinci ba, ba kai kake ba su ruwan sha ba, ba kai kake ba su iska da suke shaka ba, amma Allah dai halace shi ke kula da su. Suna ci, suna sha, suna bacci, suna haihuwa, suna jinya, kuma suna warkewa. Yanzu ko kadangaro da yake gidanka baka taba sanin ba shi lafiya ba, ya yake samu lafiya, amma yana ci, yana sha, yana rayuwa. To Allah shi ke kula da rayuwa gaba daya. Lokacin da kake cikin mahaifiyarka, irin matakan da ka bi kafin a haife ka, duk wannan Allah ke kula da wannan dawainiya. Haka san da ka zo duniya aka haife ka, iskan da kake shaka, ruwan da kake sha, lafiya da kake samu, duk abin da ke na rayuwanka ne Allah shi ke kula da wannan. Shi ne rabbil alamina, ubangijin halittu gaba daya. To samun wannan shi ake kira tauhidur rububiyya. In aka ce ar-rabbu ala itlaq, ana nufin ubangiji shi ne Allah. Bai halatta a kira wani da suna rabbu alal itlaq, a ce wani ubangiji, bai halatta ba. Sai dai alal idafa, a ce rabbul manzili, ubangijin gida, ma'ana mai gida kenan, ba laifi ai haka. Amma a ce ubangiji kawai, rabbu wannan suna ne na Allah subhanahu wataala. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya da mince Allah sabbata a gare shi yace, anta rabbus samawati wal ardi, Allah kai ne ubangijin sammai da kasai. Kaga rabbus samawati wal ardi, ubangijin sammai da kasai, ba'ana shi ya samar da sammai guda bakwai, shi ya samar da kasai guda bakwai, waɗanda ke rayuwa a cikin sammai da kasai gaba daya halittan Allah ne, mallakar Allah ne, bayin Allah ne, kuma suna ƙarƙashin kulawarsa. A su'alu samina, tambaya ta takwas, ma huwa tauhidul ilahi, menene tauhidin ilah? Ilah ay al-ma'bud, tauhidi na uluhiyya kenan. Jawab, amsa, huwa ifraduhu bil ibadati, shine kadaita shi Allah da bauta. Yanzu a wancan jalibi na tauhidi ka yadda Allah shi ya samar da komai da komai, to a wannan bangaren kuma so ake in ka zo zaka ibada ka bauta ma Allah shi daya, kar ka hada shi da kowa. Ina misali sai ce ka duwaye kamar addu'a, lokacin da zaka yi addu'a to ka kareta Allah, ka roki Allah shi kadai, saboda ita ma addu'a ibada ce. Hadisi ya tabbata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwal ibadatu, addu'a ita ce ibada. Allah ta'ala cikin suratu a cikin Qur'ani yace, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ubangijin ku yace ku roke ni zan amsa muku. To kaga shi tunda addu'a ibada ne, bai halatta ka roki kowa sai Allah. Duk abin da Allah kadai ke da ikon bayarwa, in ka roki wani Allah to ka sanya ma Allah kishiya a wajen ibada, bauta ta addu'a. Akwai abubuwan da Allah dai yake bayarwa, kaman bada lafiya, bada haihuwa, yaye bakin ciki, bada mulki, duka irin wani abubuwa ne da Allah dai yake iya bayarwa. Amma da ka je ka roka wani ya maka ba Allah ba, to kai ma Allah kishiya a bautarsa, wato a janibin addu'a. Wadhafi da yanka, shi ma yanka ibada ne. Duk lokacin da zaka yanka wata dabba to ka kudura cewa zaka yi ne da niyyar bautar Allah. Shi yasa ba a yanka domin wani Allah, yanka domin wani Allah ko gunki ko aljani ko wani abu, wannan shirka ne. din Allah ta'ala ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kaga ya musu lalle sallata da kuma yankana. Kaga Allah sai da sallah da yankacin aya guda daya. Wata aya ce fa salli li rabbika wanhar, kai sallah don ubangijinka kuma kai yanka domin sa. Da haka ba a yanka domin wani Allah. In za ka yi yanka, ka yi yanka domin Allah, ka ambaci sunan Allah, ka yi domin girmama Allah. To wannan shi yasa ya bada misali ya ce wa dafu da yanka, wan nazari da ba kance. Idan za ka yi alkawarin wata ibada ko wani aiki wanda ba na dole ba, to ka yi ga Allah shi daya. Kar ka yi ba kancan yanka domin wani Allah ko wani ibada a kabari, wani kabari daga cikin kaburburan wasu bayin Allah. Ka yi annabar ana kaɗaita Allah ne da shi. قال الله تعالى الله تعالى يجي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم كما للي أمين بوترك وأمين بوتاني قد أدعي شيك أدعي فأهد أشدك هو لا إله إلا هو بامي چنتر بوتاسي شي الرحمن الرحيم مي رحمة كما مي جنقي ونشيني وقال صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. متفق عليه. وفي رواية إلى أن يوحد الله. حديث يذود معاذ ابن جبل الله قال موسى يدا وانا حديث كينا ألوك شند من ذات سلم أي كاشزوا كسر يمن أما تين قم ننسى أما تين الكالي أما تين جاغورا توسي مسا وسوسي ويدا كتشين وانا حديث سيئتي مسا فليكن أول ما تدعوهم إليه ya kasance farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi idan ka isa wannan gari na Yemen ko kasar Yemen, domin ya ga ya masa zaka je ka samu su mutane ne ma abota littafi. Innaka ta'ti qauman min ahli kitabi, zaka je ka samu su mutane ne daga cikin ma abota littafi Yahudu da Nasara. To idan zaran ka isa gare su, farkon abin da zaka kira su ya kasance shahadatu an la ilaha illallah, shaida babu bautawa da gaskiya sai Allah. وفي رواتنا وترواية تبكاري إلى أن يوحد الله أبن ذلك فارك إلى الشيني سكريت الله معنى ألوهية كده سبوتام الله شيء سيدين بوتر إيسا دم مريم سيدين بوتر أزيرو سيدين بوتام قوة سرك الله دي شيني أبن بوتا كما يمؤذو لنجبل يا إسد وننساقو دماء النبي أيكا شيني أشيكرا تتر باين هجرا باين يداو دك تبوكا kuma a can Mu'adh ya zauna har zamanin khalifancin sai na Abubakar yana isar da wannan sako na Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan dalilai suna tabbatar da mai tauhidi da uluhiyya bauta ma Allah shi daya. Duk abin da aka ce ma ibada ne, to wani bai da rabo a ciki sai Allah. Juyar da wannan ibadar ga wani Allah wannan kuma shirka ne. A nan ne mutum ke barin addinin sa, ya bari imanin sa, ya rasa komai da komai. Musamman matsalar yankan nan da ake gani an dauke ta ba komai ba, saboda biyan bukata na duniya a ce ka yanka kaza, ko a gaya ma sunan abin da zaka kira kai yankan, ko a ce ga wani sharadin dabba da za a yanka a kalli guri kaza, dabba kala kaza, duka wannan shirka ne. Wallahi da mutun yayi wannan ya mutu bai tuba ga Allah ba, to ya mutu yana mai shirka da Allah kuma zai shiga wuta. Allah tsare mu. Sai na ƙarshe a su'alu ta siya sambaya ta tara, ma huwa tauhidu sifatin lahi wa asba'ihi, me ake nufi da tauhidin sifofin Allah da kuma sunayensa? Jawab, amsa, huwa isbatu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabihi, shine tabbatar da duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi a littafinsa. Duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi a littafinsa na Qur'ani, mutum ya yadda da wannan ya tabbatar. Aw wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da wannan sifa din fi ahadisihi sahiha, a cikin hadisansa ingantattu. Alal haqiqati, mutum ya tabbatar bisa haqiqa yanda annabi ya faɗa, ka tabbatar da wannan yanda Allah ya faɗa, ka tabbatar. Bila ta'wilin, ba tare da yin tawili ba. Tawili shine canza fassara. To kar kai wannan. Allah ya ce yana da hannu, ka yadda yana da hannu, tunda shi ya faɗa cikin Qur'ani ko yadul lahi fawqa aydihim, haka Allah ya faɗa. Yadul la bal yadahu mabsutatani, haka Qur'ani ya tabbatar. Yahuda suka ce hannun Allah yana kunkume ne wai baya kyauta, suka siffanta Allah da rowa ko wa qalat yahudi yadullahi magalula gullat aidihim wal unubi ba qalu. Allah bai ce bai da hannaye ba, sai yace bal yadahu mabsutatani, ba haka ba hannayen Allah guda biyu shimfuɗe suke. Yau fiku yana cewa kai feshayen da ga dama, to ana so kai mai imani in Allah ya tabbatar wa kansa wata sifa ka tabbatar, da yace yana ji yana gani ka tabbatar da wannan ji da gani na Allah. Gane wannan ko bila tawilin ba tare da canza tawili ba, kar an ce yadullahi kace ai ana nufin kudiran Allah ko ikon Allah, wannan kuskure ne wallahi. Allah shi fi kowa sani kansa, manzo Allah shi fi kowa sani Allah. To tunda ya bayani yace yana da kaza, to ka yadda da wannan. Wala tafwidun ko tafwidi fawadawa shine mutum ya tabbatar da ma'ana, ya tabbatar da lafazin ba tare da ma'anan ba, za mu yi bayani insha Allah. Wala tamsili ko ba tare da kamantawa ba, kar Allah ce yana da sifa kaza sai ka kamanta da sifa ta dan Adam, wannan ma ba daidai bane ba. Wala ta'tilin ba tare da wofuntarwa ba ko korewa ba, kar kai haka. Duk abin da Allah ya ce yana da shi ko manzo Allah siffanta Allah, to ana so ka imani da wannan, kar ka kore, kar ka kamanta, kar ka musalta. Ina misali sai ce kastiwa'i wan nuzuli wal yadi wa ghairiha, yace kastiwa'i kaman daidaito. Allah ta'ala ya ce ya daidaita a sama, shi ne istiwa'i. Domin sifofin Allah kashi biyu ne, akwai siffa zatiyya akwai kuma siffa fi'iliyya. Siffa zatiyya ita ne siffa ta zati kamar hannu, kamar gani da sauransu. Siffa fi'iliyya kuma ta aiki kamar istiwa'i ko kamar nuzuli. Duka wannan sifofin Allah ne na aiki. To shi ne yace mana kastiwa'i kaman daidaito. Allah mai rahama ya daidaita bisa al'arshi, daidaito wanda ya dace da shi. Wan nuzuli da kuma sauka, sakowa. Annabi sallama ya yi bayani ga hadisi nan gaba cewa Allah ta'ala yana sakowa zuwa saman duniya a kowane dare. To wannan ma ka yadda da wannan. Wal yadi da hannu wa ghairi ha da wasunsu, mimma yaliqu bi kamalihi, tabbatarwa ta yanda ya dace da kamalar Allah. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir, ba wani abu da ya misalin sa. Wannan ba wani abu wanda yake misaltuwa da Allah. Kaga wannan raddi ne ga suwa masu misalta Allah ko kwatanta sifan Allah da wani, sai ya ce huwa sami'ul basir, kuma shi Allah mai ji ne mai gani. Kaga wannan raddi ne ga masu korewa cewa Allah bai da sifa, ya tabbatar wa kansa ji da gani. Amma sai ka sani laisa kamithlihi shay'un, ba wani abu da yake ba da Allah. Ai a lokaci guda Qur'anin da ya tabbatar da Allah mai ji ne mai gani, kuma ya tabbatar da cewa dan Adam shi ma mai ji ne mai gani. A wace aya ne Allah ya ce dan Adam yana ji yana gani? Suratul Insan ko? Inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Allah ya ce dan Adam shi ma sanya mar mai ji ne ko mai gani, kuma nan Allah ya ce wa huwa sami'ul basir, shi ma Allah mai ji ne ko mai gani. Kaga nan ba za ka kore na Ubangiji ba, kuma ba za ka kwatanta ji da ganin Allah da na bayinsa ba. Tunda mu yanzu mutane kana jin abin da ke kusa da kai ne, da zarar abu ya yi nesa da jin ka ba za ka ji ba. Kana ganin abin da ke kusa da kai ne, da zarar abin da aka samu shamaki ba za ka gani ba. Shi ko Allah yana gani. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. To haka ake mu'amalantan tauhidi na sunaye da sifa. Kar ka kore wa Allah wani sifa nasa, kar kuma ka kamanta. Idan mun dauki misali abin da ya shafi al'arshi, ai Allah ya ce yana da al'arshi ko? Yana da al'arshi ko? Bura radio ya yi bayani, ya tabbatar wa kansa al'arshi. Rafi'ud darajati zul arshi, suratul Ghafir. Allah shine mai madaukakan daraja kuma abotin al'arshi, sai yace zul arshi ko? Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim, suratul Naml ko? Ubangiji al'arshi mai girma. Sannan kuma wani gubu Allah ta'ala ya faɗa har ila yau suratul Buruj, zul arshil majid. Duka wannan suna nuna Allah yana da al'arshi. To amma a lokaci guda kuma akwai wasu bayinsa da ya tabbatar suna da al'arshi. Akwai aya a kai ko? Allah ta'ala da yake bada labarin wannan matar ta kisa Annabi Sulaiman da alhuduhuda ya tafi shawaki. Annabi Sulaiman yana bincika runduna bai ganshi ba, yi har yi alƙawarin zai masa horo ko wata faqada tayra faqala mali la ara alhuduhuda an kana min alga'ibin law adibanna azaban shadidan aw la asbahannahu aw la atiyanni bi sultanin mubin. Da aka jima bai dade ba sai gashi ya dawo, sai ga Annabi Sulaiman ai ya cewa ya ga wani ilimin da shi bai sani ba, duk da Annabi Sulaiman amma ga tsuntsu Allah ya bashi iko yayi shawaki ya gano wani ilimi, ya gano wata duniya ko wata ƙasa. Da ya dawo sai yake bani labari cewa yasa yace menene wajituka min saba'in bi naba'in yaqin ko nazo inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiya min kulli shay'in, sai yace wal harshu nazi mahall shay'in, yace yaji ya ga wata mata ita ne take mulkan garin saba'i an bata dukkan komai na mulki da ake bukata, komai da komai tana da dukiya da sojoji da komai gaba daya. Wa utiya min kulli shay'in, daga cikin abun mamaki da ya gano sai yace wal harshu nazi tana da gadon sarauta mai girma, tana da wani gado na mulki mai girma, kaga sai tabbatar da tana da al'arshi walaha arshun karim, tana da al'arshi mai girma. Kaga Qur'anin da yace Allah shine zul arshil maji, yana da al'arshi mai girma, kuma sai yace ga wata mata ma tana da al'arshi mai girma. To kaga anan ba za ka kore ka ce wannan matan ba ta da shi ba, tunda Qur'ani ya ce akwai, ba za kuma ka kore na Allah ba dan kare kama da na matan, dole ka yadda na Allah daban ne kuma na wannan mata ma daban ne. Na fata mun gane wannan ko. Sannan misali na ƙarshe, Annabi Yusuf alaihi salam bayan duk abin da ya faru ya faru, da yace a zo masa da duk mutan ƴan uwansa da iyayensa gaba daya, da aka zo me ya faru, warafa abawai alal arshi ko sai ya dora iyayensa akan gadan mulki. Kaga alal arshi nan ma an ce akwai al arshi, to inda ake ta'ammuli da sifofin Allah da sunayen Allah, kai imani da dukkan wani suna ko wata sifa da Allah ya tabbatar wa kansa, karka kamanta, karka kore, karka musalta, in kai haka ka zauna lafiya. Amma da zaran kace zaka yi takwane-kwane, ai ba haka bane. Za mu yi bayanin maganan nuzuli na Allah da kuma daidaito al'arshi, sai mutum kaga ana ta samun karo. Amma idan ka fassara yanda yake, ka bar hakikanin ma'anan zuwa ga Allah, ka zauna lafiya. Na'am. To ga hadisi guda ɗaya na ƙarshe. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallama yace yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Yanzilullahu, Allah yana saukowa, fi kulli lailatin, a cikin kowane dare, ba ware ba, kowane dare, ila sama'id dunya, zuma saman duniya, wato sama mafi kusa, Allah yana saukowa. Rawahu Muslim, hadisin Muslim ya rawaito. Sai yace yanzulu ay nuzulan yaliqu bi jalalihi, sauka wanda ta dace da girmansa, la yashbahu ahadan min makhluqatihi, baya kamantuwa da wani cin halittunsa. Yanzu idan kai ne ka hau beni ka sauko, ai ɗaya biyu ne ko, ko dai ka biyo matakala ka sauko, ko wanda akwai na'uran sauka lifta ka sauko ta nan ko, ai abu ne mai sauki za a gane wane ya sauko daga sama, ba za a ce ka durko ba. To kaga wannan dan adam ana iya ganewa wani irin sauka yayi, to amma na Allah ba a kwatantawa, kawai sai ka ce nuzulan yaliqu bi jalalihi, sauka wanda ya dace da girmansa, kawai ka wuce wannan gurin ka zauna lafiya. Amma da zaran ka kamanta da na dan adam, to an san matsala kuma. Amma ka yadda tunda manzon Allah ne ya faɗa, kuma hadisi ne tabbatacce, Allah yana saukowa saman duniya a kowane dare. Ci gaba hadisi yana cewa wa yake neman gafara an gafarta masa, ina mai neman biyan bukata na biya masa, yayin da ya rage sulusun dare na ƙarshe, kowane dare Allah yana saukowa. Shi yasa ake son mu rika raye darare da ibada, lokaci ne na amsan addu'a. To irin wannan hadisi ana so ka fassara sifan Allah na sauka yanda ya zo. To amma sai ka san wasu, saboda a kokarin kushe ko ainihin wato neman kare wata aqida, sai mutum ya rusa imaninsa, ko wanda zaka ji yana bayanin wai har ma sun ce wai Allah su yana saukowa kowane dare, wai abun ba daɗin faɗa ba, wallahi ba daɗin kwatantawa. To kaga kokarin ka ba mu wani haushi, sai ka rusa imaninka gaba daya. da aka irin wannan nasoshi ana fassara su ne yanda suka zo ba kwatantawa karka cewa al'amarin Allah ne yake sauka manzo Allah ce Allah ne yake sakowa in ka ce al'amarin Allah ne ka canza ma'anar ko ko suka ce wani mala'ika ne yake sakowa wai yanzu malakun min mala'ikati wani mala'ika ke sakowa to yanda za a san matsalan ci gaban hadisin Allah ya ce man yad'uni fa astajibu lahu man yastaghfiru li fa aghfiru lahu mala'ika yana amsa addu'a ne mala'ika yana yafa zunubai kaga shi in har mutun yace zai canza tun daga fassara ba zai san matsala to da haka da irin wannan nasoshi da suka zo a cikin Qur'ani da Sunna suna bayanin sifan Allah ko sunan Allah mufassara yanda suka zo mu bar haƙiƙanin kaifiyan ko ma'anan zuwa ga Allah wannan shine zaman lafiya shine mutun zai samu kubuta a cikin tauhidin sa to wannan sune tambayoyi guda uku da suke ta'allake da tauhidir rububiyya uluhiyya asma wa sifa na hudu shine tauhidul mutaba kada ta manzon Allah da biyayya dukkan wani aiki na addini ya zama kayan shi ne bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan zamu takaita Allah kai mu sati ne zuwa sai mu je tambaya ta goma ita kuma tana magana ne aina Allahu aina Allah yake insha Allah zamu bayani da ainihin dalilai ko bayanai cikin Qur'ani da Sunna gurgurdan hali abu da muka kanta daidai Allah ba mu ladan sa na'am عرش عظيم على العرش نعم yana maganan al'arshi da muka yi ambata na wannan mata ta kissa na Sulaiman da Annabi Yusuf eh ya takaita ga masu mulki ne ko eh galibi masu mulki su suke da gado na sarauta ai diwala ka san mutun haka ai sunan al'arshi din sunan sa shine as-sarir gado shine al'arshi gado na sarauta ko na mulki shine ma'anan sa lugatan ka gane wannan ko da aka wancan na matan da na shi Annabi Yusuf al'arshi ne ma'ana gado ne wanda aka sani na mulki wannan kuma na ubangiji wanda yake banta da shi kaga wannan an san wani iri ne wannan kuma ba wanda ya san hakikanin sa sai Allah so wannan as-sarir gado ne kawai na sarauta shi ake cewa al'arshi a bisa ta'arifi na in an dingina ga dan adam kenan shine dalilin kawo misali wallahu a'lam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wa sirf anna sharra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait تبارك وتعالى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من ضلال الدين وقهر الرجال اللهم آت نفوسنا تقواها وذكر انت خير من زكاها انت وليها ومولاها واقدانا الحمد لله رب العالمين